DW taba kalashi
shanu na 100 madaurin su daya tsintsiya iya tagewa ya baba ya gewa ya busu hadu ba shine kunnuwa guda biyu baba na kan tudu mai tsare tsaren riga shine aka ce kalumbo dan harun wata kalkashin gado shine kwai dan baka a bayan shuri shine harci
kacici kacici ko kuma wasa kokolwa dai ne daga cikin adabin baka da malam Bahaushe ke amfani da shi wajen ilmantarwa tarbiyantarwa da kuma nishadantarwa a zamantakewar sa tun kafin zuwan rubutu na Bature shirin tabaka lashe na yau zai yi waiwaye kan tushen wannan al'ada ta malam Bahaushe tare da nazari kan irin rawar da kacici kacici ya taka wajen yada harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa da ma irin barazanar da yake fuskanta a cikin yanayi da littattafai suka danne adabin baka Ni ne Muhammad Tijani Hassan nake gayyatar ku ku gyara zama ku biyo ni a cikin cikakken shirin.
Gata bakalashe ɗan uwa muna kira sai fa mu garzayo. Gata bakalashe ɗan uwa muna kira sai fa mu garzayo.
Tun fil azal Hausawa na zauna akan al'adu masu tarin yawa dake zama tushen kabilar ciki har da waɗanda suke amfani da su wajen adana tarihin su da kuma ilmantar da masu magana da harshen. Hasali ma kafin zuwan rubutu na a Jami Malam Bahaushe ya mallaki adabin baka ko kuma adabin Hausa wanda ya kunshi tatsuniya da almara da kacici-kacici da waƙoƙin baka da karin magana da dai sauransu. Daga cikin jerin waɗannan fannoni na adabin Hausa kacici-kacici ko kuma wasa ƙwaƙwalwa ya kasance a sahun gaba wajen ilmantarwa, tarbiyantarwa da kuma nishadantarwa a zamantakewar Malam Bahaushe. Farfesa Aliyu Muhammad Bunza, malami a sashen nazarin koyar da harsunan Najeriya a bangaren al'adun Hausawa, ya mana waiwaye kan tushen kacici-kacici.
Kacici-kacici wani fanni ne na adabi da ke da babban matsayi a cikin tatsuniyoyin Hausawa. Ita kalmar kacici-kacici, malamanmu ne suka ƙirƙiro ta domin a wa wannan fannin karatun kwarai a gane shi a fahimce shi amma da za ka nemi dattijon da shekaru 150 kace kacici kacici da wuya ya gane abin da ke nufi domin asalinta wasu malaman har suna cewa daga kacce ne na ce ko kacce ce
to amma farfesa Bunza ko menene matsayin kacici kacici a ta fuskar yada adabin baka da harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa
na daidai ya taimaka wajen adana tsofaffin kalmomin da in ba a yi aniya ba saduwar harshen Hausa da wasu harsuna manya ko ƙanana suna ɓacewa. Na biyu ya taimaka wajen adanar da al'adun Hausawa kansu. Na uku ya taimaka wajen buɗe ƙwaƙwalwar karatu da fahimtar yaran Hausawa sai ga yaro ya tashi gida ya ƙware ga cici-kacici ko a makarantar boko ya zo shi da nomba ɗaya. In makarantar addini ya zo za shi ne shugaba.
Ana dai koyon kacici-kacici ne a dandalin haɗuwar matasa da kuma gurin dattijawa kamar yadda ake koyon tatsuniya. Kuma baya ma ga gudunmuwa wajen tarbiyantar da manyan gobe, kacici-kacicin wata kafa ce ta nishaɗi da ke taimakawa wajen wanzuwar zaman lafiya da ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin Hausawa kamar yadda Farfesa Bunza ya ci gaba yana mai cewa.
Wasu malamai irin su Margaye Farfesa Ibrahim Yarhayya suna cewa gaba ɗaya cikin kacici-kacici nishaɗi ke ciki. Don duk abin da aka faɗa sai ka yi mamakinsa har ka yi dariya sannan a amsa za a baka. Don kada gani a ce biyu a tara da biyu huɗu ne sai a ƙiri-ƙiri ana ma cewa biyu a tara da biyu ne kuma biyu a tara da biyu takwas ne kuma ka aminci. Saboda gaskiyar da ake ƙoƙarin fitowa da cikin kacici-kacici za ta wadar da zuciyar mai taurari sai ka ga babu yin za a kacici-kacici kowa ya sha toka dariya za a kama ya hatsari. Ana ikirari ba kai dariya ba, ana iya wata waka ba kai dariya ba, ana tatsuniya ba kai dariya ba. Amma da an yi kacici-kacici za ka ga an buɗe wata ƙofa ce ta nishaɗi da wani zaman lafiya.
Idan muka koma asali kacici-kacici ya ɗauko tushe daga manyan sana'o'i na ƙabilun Hausawa kuma an fi samun masu ƙwarewa a wannan fage a cikin 'ya'yan makaɗa da maƙera da masunta da kuma manoma. Ga wasu Hausawa da suka gajiya kuma suke ganin yau kafin sallamawar baƙin al'adu da kuma uwa uba jingine adabin baka a madadin rubutaccen adabi Kacici Kacici ya ba da gudunmuwa wajen wanzar da kyawawan ɗabi'u a tsakanin al'umma sabanin wannan lokaci da ake ganin lalacewar tarbiyya. In ji Barma ɗan ƙarami mai sharhi kan harkokin al'adun gargajiya a masarautar birnin da Magaram.
Kaman lokacin da kowa ya ƙare aiki, mayara su masu cin abinci sun tai sun ci abinci kuma an zo dandali wurin wasanni, to anan ne kuma ake yi domin a wannan lokacin da ake kaga babu yi da mutum. Babu zagi, babu wani abu wanda za a ce shaye-shaye, kawai wannan al'adun na wannan ya bada labari, wannan ya bada labari, haka ake zama ba tsogumi ba fitina. Kuma babu wani shaye-shaye a lokacin al'adar Malam Bahaushe da wanda muka rike in ba da yanzu da zamani ya ratsa mu ba.
Barma ɗan ƙarami, ko za ka kawo mana wani kacici-kacici?
Akwai wani doki shi ma, shi in dokin ya tashi cikin sukuwa, bayya zamewa sai mamunan guri. Shi wannan doki shi ne dokin zuciya. Lokacin da ran mutum ya ɓaci yana cikin hushi, duk a baka haƙuri ka ƙi haƙura, abin da za ka aikata ba zai tashi a kyau ba. Shi ne dokin zuciya.
To amma Farfesa Bunza na ɗora alhakin barazanar ɓacewa da kacici-kacici ke fuskanta ga zuwan Turawan mulkin mallaka, da a cewarsa suka yi ƙoƙarin toshe yaɗuwar harshen Hausa saboda ƙarfinsa wajen kasuwanci da kuma yaɗa aƙidar gwagwarmaya a wancan lokaci.
Ai, zuwan rubutu ba kacici-kacici taimake masu rubutu, musamman littattafai da waƙoƙi da labarai. Abin da ya cutar wa kacici-kacici shine mulkin mallaka na Turawa. Suna ƙoƙarin su rusa harshen Hausa, ganin harshe ne da ke ƙoƙarin ya watsu ga dukkanin duniya a ƙasarsa. Harshe ne da ke da yawan mutane yanzu da magana kimanin sama ga mutum miliyan 400 masu amfani da shi. A cikin harsuna 5,700 na duniya, Hausa ita ce ta 11. Haka ni ina ganin mulkin mallaka ne ya rusa kacici-kacici domin shi ya haifar da 'yan boko. 'Yan boko kuma aka nuna musu karatun Turanci kaman kana mutuwa aljanna kai. To shi kuma Bature shina iya koyon harshen Hausa na magana da bayanin wasu abubuwa, amma da an kawo kacici-kacici an rusa shi, domin kacici-kacici sai Bahaushe ɗan Bahaushe jikan Bahaushe kama kunnan Bahaushe.
Duk da dai jingine kacici-kacici da aka yi a wasu yankunan Hausawa, amma kafafen yaɗa labarai na zamani irin su rediyo na ba da gudunmuwa wajen cetosa daga barazanar ɓacewa. Hadiza Ibrahim, 'yar jarida ce a gidan rediyo amfani na birnin da Magaram, da ke gabatar da shirin kacici-kacici na rediyo.
Shi wannan shiri na kacici-kacici shiri ne wanda ya kasance na wasa ƙwaƙwalwa ga al'umma, mutane na birni da karkara, wanda ya kasance mutanen karkara, mutanen birni, da zaran wannan lokacin yayi in ba su ji ni ba za su kira su tambaya su ji lahiya, za mu sa ra'ayi wanda ya shahi kowa da kowa, mutane su yi kira su faɗa ra'ayinsu, kuma za mu ba da tambayoyi wanda jama'a za su yi kira su ba da amsar tambaya. Shi wannan kacici-kacicin a da muna da mutane wanda suke ba mu tambayoyi, amma a halin yanzu na samu cigaba wanda ya kai ni nake shirya tambayata. Kuma akwai tambaya wanda muka bada ita ma aka ce akwai wata uwa wanda take haɗa 'yan mata da samari, kuma sai dai sunanta yana ɗaya daga cikin wannan ɗiyan nata. Wai wannan wata uwa ce wanda kuma a da an yi tunkaho da shi, an yi tutiya da shi, ba wani abu ne samariya. Samariya ta da aka yi. Kenan kaga an bar gargajiya an bar samariya, sai na ɗauko na sata a cikin tambaya. Wannan ma tana ɗaya daga cikin wanda ina zaune a studio wannan tunanin ya zo min a kai na ɗora wannan tambayar. Amma kafin a same ta mun samu sati biyu ana gwagwarmaya ta kwana, aka samu wani shi ma ɗan samariyan ne wanda ya yi zama samariya, ya yi kiran mu ya ce shi dai a tunanin shi ya zaɓi samariya saboda sarmayi da 'yan mata, tunda cewa muka yi samari da 'yan mata yake haɗa, kuma ɗaya sunan yana daga ciki.
To bari mu ƙarƙare da wannan shawara da Barma ɗan ƙarami ya bayar, muddin ana son kare martabar wannan al'ada ta kacici-kacici.
To wannan al'ada in ana so a dawo da ita a tattalata, sai kaman magidanta waɗanda suke tare haɗa kan iyalinsu, in sun ci abinci guri ɗaya domin 'ya'yansu kar su fita wani yawo wanda bai dace ba. Kaman shi Latijo sai ya dinga ɗan janyo hankalin 'ya'yan shi, yana musu irin wannan annashuwa da wani tatsuniya da wata al'ada, sai ga ya kaɗewa yaran huta kar su yi abokai na banza, kar su je gurin kalle-kallen da bai dace ba.
To ma sauraro, anan ne kuma za mu ja linzamin shirin. A madadin kowa da kowa, Muhammad Tijani Hassan nake cewa bi salam daga nan birnin Bon.
Sai ni dai zan so na yi mu